الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya dawo da mu darasinmu na littafin muwadda inda muna cikin kitabul aqdiya kitabi na 36 kuma zamu tashi kan babi na 4 ne karkashin wannan kitabin babul qada'i bil yamini ma'a shahid babi da zai magana akan hukumci da rantsuwa tare da shaida ɗaya. Asalin mudun shaida a shar'ance shine a samu shaidu biyu a adilai. A matsalar zina ita kadai Allah ya kiyashe mu, ita kadai ce aka shardanta shaidu har mutum hudu a adilai. Amma duk sauran haddodi da hukunce-hukunce shaidu biyu ne adilai. Amma akwai kadiyya da ta shafi dukiya kadai, to sai aka keɓe ta daga wannan ka'idar ko daga wannan asalin. Idan ana son tabbatar da shaida don haddi, wato ni ya aikata laifi da za a hukunta shi da haddi na shari'a, to dole sai an samu shaidu biyu a adilai ko maza. Sannan idan kisasi ne ma haka, wani ya jikkata wani ko ya kashe, tabbatar da aukuwar wannan laifin ko da na kuskure ne, shaida ɗaya, shaida biyu ne. Ko da yake akwai abin da ake kira alkasama, shi kuma hanyarsa daban, an samu shaida ɗaya adali a haɗa da rantsuwa 50, shi kuma dangane da sha'anin jini kawai yake banta. Amma sauran abubuwa, aure da saki da ƴantawa da haddi da kisasi da abubuwan da suka ma da waɗannan duka, dole sai an samu shaidu biyu a adilai tukuna a yanke hukunci. Amma a kadiyya da ta shafi dukiya, jayayya akan ciniki ko aikin jinga ijara kenan ko bashi, to irin waɗannan matsaloli da suke dukiya ne ko abin da zai koma wa dukiya sha'anin haya da makamantansu dai, to shaida ɗaya adali tare da rantsuwar mai nema sun isa a zartar da hukunci. Shine ma'ana al-qada'u bil yamini ma'a shahid. Shine Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah yake cewa wa yuqda bi shahidin wa yaminin fil amwal. Ana hukunci da shaida ɗaya tare da rantsuwar mai nema, mai shigar da ƙara kenan, a sha'anin dukiya. A wasu littafin ana ƙarawa al-amwalu aw ma ya'ulu ilaiha, dukiyoyi kai tsaye ko abin da ƙarshenta dai zai koma wa dukiyar ne. Sunan ɗin dai tushensa kenan. Ƙala Yahya, Yahya ibn Yahya al-Laysi ya ce, ƙala Malikun, Imam Malik ya ce, an Ja'far ibn Muhammadin, wato daga Ja'far ɗan Muhammad, wato Ja'faru Sadiq kenan, yana cikin a'imma da Ahlul Bayt, babansa Muhammad ne ɗan Ali ɗan Hussein Zainul Abidin. Ali ibn al-Husayn, Ali ibn Husayni, Husaini jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai dan sa mai suna Aliyu da ake kira Zainul Abidin akwai labaran sa da yawa na nagartarsa musamman ta wajen taimako da dukiya siyar da dukiya da sadaka sadaqatu sirr yayi shuhura da wannan a lokacin rayuwarsa yana tayi ba san waye ke yi ba da yawa har sai da ya rasu aka ga daukewar abin an ce nan din sa har kan tayi saboda saba wato buhunna ko kaya yana zuwa ya ajiye wa talakawa sai ka tafi masallaci sai ka dawo ka tarar da alkama ko garin alkama ko wani abu kama da haka mai yawa shi da kansa zai sabo saboda baya son wani ma ya sani ta da babban matsayin da yake da shi wanda ya kai ga wata rana da ya je zai yi hajji ma ba a ce ma kowa ya ba da waje ba amma haka mutane suka yi ta ba shi hanya suna ta ba shi waje wani mawaki Al-Farazdaq ya yi kasida guda doguwa yana yi wa sarakuna habaiti ya ce su sai ana koran mutane amma ga shi hazam na faɗi mata in kunta ta jahaluhu bi jaddihi anbiya wallahi kad hutim kasida mai tsawo sosai akai to shi jikan Ali ibn al-Husayn akwai Muhammad Ali ibn al-Husayn shi Ja'far as-Sadiq wato imamiyya sun saka ƙarairayi da yawa sun jingina masa sun fi dubu wane haka kala Ja'far as-Sadiq su dama ba ruwansu da isnadi yawa kala kuran kamar yan kala kata to ya kamata a ce kala kato saboda duk sauran mutane ana magana isnadi amma su ba su damu da shi ba to ya ce daga Ja'far dan Muhammad as-Sadiq daga babansa Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد كما قال الله صلى الله عليه وسلم يا حكمتي باليمين درنسوا مع الشاهد تاردا مي شهيدا وتوي معنا النبي صلى الله عليه وسلم يا زرت ده حكمتي da aka kai kara gaban sa ya zama mai karar ba shi da shaidu biyu cikakku amma yana da shaida ɗaya adali to da yake lamarin dukiya ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ya rantse a madadin shaida na biyu to manzo Allah sama yayi hukunci da wannan anan mu wada hadisin mursal ne saboda Ja'far as-Sadiq tabi'i ne haka ma baban nasa ma tabi'i ne harka kan nasa ma Ali ibn al-Husayn dukansu tabi'ai ne Husayn din shine sahabi amma Ali ibn al-Husayn ma bai riski manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam hadisin amwada mursal ne amma wasu sun rawaito shi kamar Imam Muslim da waɗansu malaman marfu'i daga Jabir bin Abdullah wato al-ansari rahimahullah da Abu Huraira saboda haka hadisin tabbatacce ne ingantacce ne kuma Imam Malik ya gudanar da fiqhun sa akan haka cewa abin da ya shafi dukiya to ana hukunci da shaida ɗaya adali tare da rantsuwar mai nema yawa allama illa sai dai in wanda ake ƙararsa ya kawo shaidu da suka doke wannan din yawa to wannan kuma sai zama shike da galaba sun yi maganganu da yawa akan wannan amma dai hadisi ne ingantacce wato ya zo da hukunci mai istiqlali da kansa kamar yadda ya ce wastashhidu shahidaini min rijalikum fa lam yakuna rajulaini fa rajulun imra'atun man tardawna min ash-shuhada wato asali shaidu biyu adalai in tunda maganar bashi ne harkar dukiya ne in ba a samu ba mace daya tare da namiji daya tare da mata biyu to wannan shine nasan alqur'ani kamar hadisin wai suka ce wai ai yayi karo da ayar kamar Muhammad ibn al-Hasan al-Majiri Abu Hanifa cewa ai hadisin ba za a yake da shi ba saboda yayi karo da aya saka ta ba yayi karo da aya bane yayi karin bayani dai yawa kan sunna ta zo da kari kan abinda alqur'ani ya zo da shi kamar yanda alqur'ani ya ambata matan da suka haramta a aure amma sai sunna ta zo da karin cewa naha an tunkaha almar'atu ala ammatiha aw khalatiha ko yawa babu nasin wannan alqur'ani miki amma kuma tabbatacce ne wato ba za a aure mace ba ta tarar da kanwa ko yar baban matar babanta wato ma'ana babata kenan ko kuma ya ko kanwar mahaifiyarta ba zai yiwu ba ta zama kishiyar ummata ko babata ba haramtacce ne ifazan alar rahim idan aka samu wannan dole za a samu wani abu na rashin kyautatuwa a sha'anin zumunci sai aka hana wannan to saboda haka dai hadisin ana aiki da shi tabbatacce ne وعن مالك عن أبي الزناد عن أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن يكذب اليمين مع الشاهد مالك يكرمو دقى أبو الزناد أبلاد أن زكوان malamin sa ne yawanci ya karoto daga tabi'in da ke gaba da shi araj tamari anan tabi'in da ya roto daga gurin sa Umar ibn Abdul Aziz ne khalifa baban adali shi da ya zama sarkin ne ma sai ya kara tsoron Allah yana matashi aka masa khalifa ya zama khalifa shekara 37 ya rasu shekara 40 ba ko wata uku ne ko wata haka shekara 2 da rabi yayi duka amma kuma yayi gagarumin aiki wanda ko je mu ambaci wani abu kadan daga ciki a wani darasi in kafi da manyan khalifofin wa'annan guda hudu ba wanda ma zaka ce zaka hada shi da shi a fagen adalci da kauce ma barna a shugabanci da kuma kyautatawa to shi Umar dan Abdul Aziz ya rubuta wa Abdul Hamid dan Abdul Rahman dan Zaid dan Khattab Abdul Rahman dan Abdul Hamid kenan shine alqalin dan Abdul Rahman dan Zaid dan Khattab Zaid dan Khattab wani ga Umar dan Khattab to dan sa Abdurrahman to ba shi ba wato dan dan nasa jikan dai Zaid dan Khattab kenan ko Abdul Hamid dan Abdurrahman dan Zaid dan Khattab to shi Abdul Hamid din wa huwa amilun ala al-Kufa shi hakimi ne ko gwamna kamar da suke fada a birnin Kufa wato shi Umar bin Abdul Aziz shi ya nada shi amilun min jihatihi shi ya nada shi ya rubuta masa wasiqa anikdi bil yamin cewa in shari'a ta zo gabanka kai hukunci da rantsuwa ma ash-shahid ta da shaida guda idan aka samu shaidu biyun ba a kauce ma haka ba amma in ya zama ba samu shaidu biyun cikakku ba an samu ɗaya adali. Sannan shi wanda ya shigar da ƙara yana da tabbaci na cewa yana da gaskiya, zai iya daurewa ya rantse, to shi kenan an samu kamar shaidu biyu. Sai a masa hukunci, sai a ba shi haƙƙin da yake nema. Ko da yake dai kafin azatar ana waiwayawa zuwa ga shi wanda ake nema a gurinsa, ga shaidun da aka kawo nan kuma ko da managartan adilan ne guda biyu, idan ya nuna cewa yana da shaidu shi ma, to za a ce ya kawo su a gani. Wanda galiban wannan baya yiwuwa, amma da a ƙaddara cewa sai ya kawo shaidu kuma da alkali ya bincika sai ga shaidun nasa ma har sun fi na shi mai nema ɗin inganci hujjarsa, to ba za a bai wa mai nema gaskiya ba, shi ne har yanzu da rinjayi. In shaidar ta zo bai ɗaya kuma babu wani wanda shaidarsa ta rinjayi ta wani, to sai a ajiye wato shaidun duka, a ce duka su rantse, sai a raba wannan haƙƙin a tsakaninsu, wanda kuma ya kasa rantsewa wato ya kada kansa. A takaice dai wannan asarin kamar wancan hadisin na tabbatar da cewa ana hukunci da shaida ɗaya adali tare da rantsuwar mai nema. Haddathani malikun annahu balagahu anna aba salamata ibna abdurrahmani wa sulaimana ibna yasarin su'ila hal yuqda bil yamini ma ash-shahidi fa qala na'am. Malik Allah ji kansa yake cewa ya samu labari cewa tabi'an nan guda biyu manya, Abu Salama na Abdurrahman dan Auf kenan, da Sulaiman dan Yasar al-Madani, wato wannan manyan tabi'ai, an tambaye su hali guda bil yamini ma ash-shahid, shin ana iya hukunci a yanke hukunci da rantsuwa tare da shaida ɗaya ko kuwa a'a? Faƙala na amsa, suka ce eh, za a iya, an samu shaida ɗaya adali a haɗa da rantsuwar wanda ke ƙara, wannan ya isa. Amma Malik zai bayanin cewa wannan sai a matsalar dukiya kawai, ciniki, bashi, aikin ƙwadago, haya da abin da ya kama da waɗannan. Kala malikun, amma Malik ya ce madati sunnatu, sunna ta gabata ta zartu, yana nufin abinda malaman Madina suke a kai na fatawa kuma suka samu daga malamansu tabi'ai, wato a sunna al'amaliya yake nufi. Yake cewa ta gudana fil qada'i bil yamin, akan yanke hukunci da rantsuwa ma ash-shahid tare da shaida ɗaya, ma ash-shahid al-wahid tare da shaida ɗaya, inda ma gashi ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba yi jihadi bane na malaman Madina, tabi'ai ko na baya da su. Ya halifu sahibul haqqi ma ash-shahidi, ma abocin haqqi wanda ke da haqqi zai rantse tare da shaidansa guda da ya samu, wa ya sahiqu haqqahu, kuma ya cancanci haƙƙin nasa, sai ya cancanci haƙƙin nasa. Yawwa, da ya shigar da ƙara ya nemi abin da ya nema a gurin abokin ƙararsa ya yi inkari, dama ai maganar shaidu ba ta tasowa sai wanda ake ƙararsa ya ce shi bai san wannan magana ko bai yarda ba, to shi ne za a waiwayo ga mai ƙara a ce masa kawo shaida bayyanarka, bayyanatuka aw yaminu, kawo shaidarka, hujjarka, shaidu ka kasa kuma ya rantse ya kubuta. To shedun sai samu sheda daya adani. So sannan yace ai yana da tabbacin abin da shike da gaskiya zai yi rantse kenan. Sama sa hukunci. Fa innaka law aba an ya halifa. Kama idan ya ji tsoro ya tsorata shine nakala. Yawa. Ya ji tsoron rantsewar ya ja da baya. Nukulin shine gajiyawa a barin abu saboda tsoron abin da zai je ya zo. Wa ba an yi halifa ya ƙi rantsewa. O halifal matlub. To sai a rantsar da wanda aka yi ƙararsa. Sai ce to shi ya rantse. Kaga an yi rajul yamin ke. Wato ma'ana da ba yi da damar rantsewa. Amma yanzu tunda lokacin da aka tambaye shi aka ce masa wane yana neman haƙƙi kaza a gurinsa. Yace a'a ba za a ce da shi to ka rantse ba ka kubuta. Sai waiwayo zuwa ga mai neman a ce ya kawo shi. Yawwa. Amma in shaidu suka gagara ba a samu shaidu ba samsam. Ko kuma shaidan da aka samu ba nagartattu ba ne. To wannan sai a dawo a ce shi wanda ake ƙararsa ya rantse. Kaga in ya rantse ya kubuta kenan. Ya ƙarfafi inkarin da ya yi. Shi ma wanda ya ƙararsa ɗin kaga ya ba da kansa. Tunda ya kasa kawo shi. To har in ya daure ya rantse shi wanda ake nema a gumsa. Ko ma bai da gaskiya dai tunda ba abin da alƙali zai iya yi sama da wannan. Sai a bar abin haka. Yawwa. Wanda ake ƙararsa a wanda ake ƙararsa ya musa. In ya musa kaga sai wanda ya ƙara sai ya kawo shi. Idan ba sha'anin dukiya ba ne dole a samu shaidu biyu adalai. Maza. In ya shafi dukiya kuma to in shaida ɗaya ka samu adali da rantsuwa wannan ya wadatar. Ko namiji ɗaya da mata biyu ya wadatar. Kamar sai zama babu shaidun baki ɗaya. Ko kuma alƙali san bai yarda da wannan shaidun ba. Ko ba a samu wasu ba. Sa koma ga wanda ake ƙararsa a ce ya rantse. To shi ne ma'anar in ya kasa rantsewa yana da shaida ɗayan bai da na biyu aka ce to ai sai ka cika ta da rantsuwa sai ya noke. Kaga ya kada kansa. To shi wanda ake ƙararsa dama da ya ce shi bai yarda da wannan zancen ba. To kaga ya samu ƙarfi sai ya rantse. In ya rantse shi kenan ya kubuta a zahiri dai. Tana iya yiwuwa rashin gaskiyarsa ne da rashin tsoron Allah ya ce ya samu dama to wannan kuma sai a kyale shi. Bayan halafa saqada anhu zalika alhaq. In shi wanda ake ƙararsa ya rantse to shikenan wannan haƙƙin ya saraya a barinsa. Ya saraya a barinsa. Yawwa in haka abin yake bisa haƙiƙa. In kuma ya yi amfani ne da dama. Yawwa damar da ya samu lallai din tana iya yiwuwa da yawa ai. Mutum yana da gaskiya da haƙi amma ko saboda wata kara ko wani dalili lokacin da mu'amala ta gudana ba a yi misali ba a kafa shaidu ba a rubuta ba babu wata bayyana. Shi kuma wanda ya inkari bai ji tsoron Allah ba bai kiyaye amana ba sai ya ce shi bai san zancen ba saboda ba shaidu. Har ma aka zo da wancan ya rasa shaidu tunda babu su aka ce ko zai rantse ya ce bari ya rantse. To kaga in ya rantse a duniya ya kubuta ko ka ce ba za a nemi wannan haƙƙin ba amma tun daga duniya ma zai iya gamuwa da mummunan matsala ko ba haka ba. Da kuma fushin Allah don rantsuwa ce ta gamu su barka ba'ira ce. اليمين الفاجرة تدعو البلاء وتبلاء بن ديار بلاكي هكا وانا جيسن كيتسيوا اليمين الفاجرة رنصور كريا رنصور زالنسي تدعو الديار تنا برن جدا جي بلاكي سزما باسد كومي مصيبة تسادوكي غبادي تقاري أبوبوا شلالاتي يومتاني ما سموتكو وابنده كمادا babar masu yi face mun karanta hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane suna kawo kara gaban sa amma shi kuma dan adam ne ba zai san gaimi ba kuma Allah bai alƙawarin bai ma yi hukunci ba saboda hikima a dinga sanar da shi ta hanyar wahayi ba saboda haka wani zai iya ƙwarewa wajen kawo shaidu ko hujja ko bayani har ai tsammanin cewa shine ke da gaskiya alhali bai da ita jito wanda na masa hukunci saboda dogaro da zahirin da irin hujojin da ya kawo ko shaidu amma ya san ba hakin sa bane to ya sani yankin wuta na gutsuro masa yawa kaga haramun ne ko ban zanibi ne in ya ga dama ya dauka ko ya bari to haka kowane alkali yace wa in aba an ya halifa sabata alayhi alhaqqu li sahibihi to shi ma da aka zo aka ce da shi to kaga wancan ya samu sheda daya amma ya rantsa madadin sheda na biyu ya samu haƙƙin sa ya cancanci haƙƙin sa a gunka bai yi ba kuma kai ma an baka damar ka rantsa dan ka tabbatar da inkarin ka baka yi ba to in yayi wannan in ya rantse kan ya barranta amma in ya kasa rantsewa da kirantsewa to sabata alayhi alhaqqu li sahibihi haki ya tabbata akan sa ga wanda yake karanta sa domin kaga mai karar ai yanzu yana da sheda guda ko sannan ga kasa rantsuwa kin rantsuwa ta bangaren shi wanda ake karasa kaga ya zama kamar hujja ta biyu sheda ta biyu to wannan sai zama tamkar shaidu biyu ne wato duk wanda yake da damar ya kare kansa ko ya bada hujjarsa da gangan yaki to ai ba da yadda za a yi da shi ya sarai da janibin sa ko ba haka ba in mutum ma yana da shaidun tartiban ya san su amma ya ki kawo su yace shi ba wanda zai saka cikin wannan zance in ba a dubi Allah ba an yi faɗi gaskiya kawai shi kenan ya je shi da Allah in zai rantse ya rantse din a bar masa ka san wani iya yin haka ka san ra'ayin suka samu wani ɗan ra'ayi ne kawai shi wani kuma rantsuwar za ta kama amma zai ce shi wallahi duk yadda za a je a duniya nan bai ga wanda zai sa shi ya rantse ba duk ana samu duhun kai ko wani irin miskilanci da dan me akwai wanda ya ce babansa ya kwaɓe shi duk yadda za a juya a kada a raya kada taɓa rantsuwa a kotu to annabin Allah ya shar'anta Allah ya shar'anta sannan wai mutum ya ce ba zai ba amma duhun kai da jahilci sai su jawo fiye da haka ma to zai ce ba zai to kaga wannan idan shari'a mai shari'a ya duba zahirin shari'a shi ke zai hukunci a kansa ba shi ba da kansa ba yana da shaidu ya ki kawo su wanda ake nema ki a gurin kuma bai da tsoron Allah sai ya ce shikenan ta faɗi ga zasa bari ya rantse ya kubuta shikenan sai ya rantse duk da ya rantse din duk da haka ma ba halal din sa bane dan koda shi wannan bai kawo shaidu ba da ganga shi dai bai halatta ya halatta wa kansa ba farko ma sai ya ce a haƙi fa yana bi na illa dai fitowar haƙin nan yanzu mawuyaci ne dukiya ce an murkushe ta an yi kaza kaza to saboda haka sai dai a san tsarin da za a yi tunda Allah ya ce in babu a yi haƙuri a jira mutum san da Allah zai bashi a yi tsari da ya dace ko yawwa shari'a dai ta san abin da za ta yi to amma mutum bai wannan ba ya ce bari ya rantse to Allah ya sani ai to shi yasa shi alƙali dai wajibinsa shine ya tantance matakan shari'a yadda suke ya zartar da ita yadda take shikenan ya yi abin da ya wajaba a kansa. Allah samu dace. Wato mutane ne ba sa nazartawa kansu abin da zai je ya zo, kuma zai je ya zo ko ba haka ba. Duk wani abu a duniya da kake tunaninsa ya iya zama wata kilko, kana tsammanin za ka yi kuɗi ko da daidai misali ne, misali tsammani ko, amma wata kil ne da yi har ka wuce ba ka yi ba, wannan gaibi ne ko ba haka ba. To amma mutuwa fa, a mutu a ji a tattara sakamako, wannan ka ba wata kil ba ne, abu ne wanda yake maqdu'un bihi, kowa ya san shi. To da mai nema, da wanda za a nema a wurinsa, da mai zartar da raba gardama ɗin, alƙalin kenan, dole kowa ya dubi Allah. Kar ka nemi haƙƙin da ba naka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga haka. Law yutannasu bida'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Ko inda aka kurin ba hikimar shari'a ta cewa in kai ƙara cewa kana da haƙƙi kaza gun wani ko akan wani, ba za a tambaye ka shaida ba, kawai shikenan sai a ce ka rantse, ko kuma a ce tsakaninka da Allah ka san ba za ka mutu, ka san ba za ka tsaya gaban Allah, ka tabbatar haka ne, ce haba ina musulmi, na san zan mutu ko yau ko yanzu, haka wani zai ce ko sannan in yi masa ƙarya, ai gaskiya ne, ce a ai ba yadda za a yi ƙarya bayan ya haƙiƙi ce haka, ce to ai da wasu sun alata wa kansu dukiyar waɗansu mutane har da jininsu, wani ma gawa ko bai san tawaye ba zai iya ɗaukowa ya ce gawa ɗan uwansa ce, ko kuma ɗan uwansa an kashe shi, bai san waye ya kashe shi ba, sai kalama wasu don a biya shi diya ba tsoron Allah. Sai mutane su yi da'awar dukiyar da ba tasu ba, ko kuma jini bi ma'ana diya kan wanda bai cancanta ba, ba tsoron Allah. Amma sai ce lakin albayyinatu 'alal murtai walamin 'ala man ankar, a ɗaya daga cikin ruwayo. Amma kawo shaida, dole ne kawo shaidu akan wanda yake nema, walamin 'ala man ankar, wanda kuma ya musa sai ya rantse, bi ma'ana kamar yadda mai asimi yake cewa fi ajizi mudda'in an tabayyini, yayin da mai ƙara ya gaza ya kasa kawo bayyina, shaida. Bayyina asalinta shaidu biyu adilai, kunduki ya ce shaida ɗaya da rantsuwa. Bayyina tana iya kasancewa ma wani abu daban ba ma shaidun ba. Ibnul Qayyim rahimahullah a farkon littafin Ilamul Muwaqqi'in ya tsawaita bayanai kan cewa mai shari'a ko da yake ya nasanta akan shaidu biyu adilai a matsayin bayyana abinda ke tabbatar da hujja har a wa mutum hukunci, to amma akwai waɗansu abubuwa waɗanda suke suma wato za su iya tsayawa a matsayin shaidu ɗin ko da ba shaidun ba ne. Yanzu misali rubutu tabbatacce da sa hannu wanda babu shakka an tabbatar rubutun mutum ne, ikirarinsa ne a cikin rubutun, ni wane ko shi wane ya karɓi kaza a ranar kaza a wurin wane bisa alkawarin kaza, su wane da wane su ne shaidu, ko ma babu shaidun amma dai gashi nan ya ambata ya furta, to kaga wannan bayyana ce da take tabbatar da an yi haka, ba inda za a yi a kori ƙarar ko kuma a ce ba za a saurare shi ba da wannan kurin, saboda bai da shaidu biyu adilai da aka kulla wannan abun da shi. To akwai abubuwan da ƙara'in wasu alamomi masu ƙarfi za su tabbatar da haƙƙin cewa lallai akwai shi, wanda tabbatarwar ba ta gaza tabbatarwar shaidu bi adilai ba, kuma ya fi haka ɗin. Yanzu kamar rubutu ɗin, kamar resitai ko resitai na ciniki misali. An yi ciniki, an biya, an rubuta, an ba da receipt, an koma an saka hannu ga tarihi ga komai, amma aka yi inkarin wannan cinikin saboda babu shaidu. Kaga wannan ma bayyana ne, ko ba haka ba? To Ibn Qayyim ke cewa ita bayyana, ai ma'anarta kullu ma yabayyinu al-haqqa wa yuzhiruhu wa yukhriju, abinda zai bayyana da gaskiya shine ne ma'anar maganar sasa, kuma gaskiya ne. Yawa yace zai zama kamar nau'in idahumanci ko kuma duhun kai. Misali a ce kawai ai in dai babu shaidun nan, kamar yadda aka ce duk ma irin dalili da hujja da ake da ita gamsasshiya, ba za a saurari wannan ba. Ce mai shari'a a hikimarsa ta bada haƙoƙi ba zai yi irin wannan abu ba. To amma dai asalin shi ne shaidu na daga mutane ɗin, kamar yadda aka ambata. Qala Malikun, Imam Malik ya ce, wa innama yakunu zalika fil amwali khasatan, kuma amma fa wannan ɗin shaida ɗaya adali. Mu ambata wane ne adali? Ko wanda riƙonsa da addini yake da rinjaye, yawwa, ba fasiki ba ne, ba ɗan tamoren saƙon Allah ba ne, ba wani azzalimi ne ba, ba wani wato fitattakakken ɗan bid'a ba ne ba. Wani ma ka gan shi yana yawo da tarbuna a wuyansa ko a kunnuwansa, wani ma ka gan shi da hoto a jikin rigarsa, akwai wani ma a masallacinsa, akwai masallacin da na gani hoton wani dattijo gaba da baya dama da hagu ta ciki ma. Sai ya san billah me ya kawo wannan a ga bid'a ta ɓaci. Allah kiyaye, bid'a ta zama aqida. Allah tsare mu. To wanda dai addini riƙonsa na addini yake da rinjaye, to shi ne adali. Yace wannan yana kasancewa ne a dukiyoyi kaɗai, amfani da ko kuma hukunci da shaida ɗaya tare da rantsuwa. Wala yaqau zalika fi shay'in min al-hudud, wannan ba zai auku ba a wani abu na haddodi, haddin zina, haddin sata, haddin shan giya, haddin ƙazafi, yawwa, da sauransu. Duka wannan sai an samu shaidu biyu adalai. A kadiyyar zina ita ce kaɗai aka ce sai an samu shaidu huɗu adalai, kuma maza a duk waɗannan. A hudud ba a karɓar shaidar mata, yawwa. Wala fi nikahin, haka ma a aure, rigimar aure, shaidarwa a kan aure. Idan misali aka yi aure aka ce shaida ɗaya ne namiji, adali ɗaya ne, sai mace ko mata biyu ko fiye da haka, bai yi mudun ba. Wala nikaha illa bi sadaqin bi waliyin ko wa sadaqin wa shahidai adali. Babu aure sai da sadaqi, yawa, sannan wali kai ko sai da wali, sannan sadaqi, sannan shaidu biyu adalai. Akwai wani hadisi marfu'i da ke da wannan ma'ana, duk ai manganu akai, amma dai tabbatacce ne. Yace to aure sai an samu shaidu biyu adalai, ko aka yi jayayya wajen an yi auren an tabbatar da shi, macen ta ce tabbas wani mijinta ne, yace ina, bai yarda ba. Ita kuma ta haƙiƙi ce cewa mijinta ne, domin lalle an ɗaura masa aure, shi kuma ya bijire saboda gudun wasu haƙoƙi. Munan lamarin aure da saki da sauransu abubuwa ne masu gudana cikin sauƙi galibi, ko an zalunci wanda aka zalunta sai Allah, ko ba haka ba? yawa ana zalincin ana yin abinda aka ga dama. Amma waɗansu wurare, misali ƙasashen Larabawa musamman na gabas ta tsakiyar nan, in mace ta kai ƙaran mutum kuma ta zama ta ɗan yi galaba a kan mutum, mutum zai sha wuya sosai. Saboda haka in mutum ya ga cewa ana son a zarga masa wannan, to ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Idan matar ta yi galaba a kan tabbatar da cewa ya aure ta, to in an dinga wa mutum lissafi na biyace-biyacen da zai yi, kudin gurin zama, waye da waye da waye, sai mutum ya tsaya ce in mai ƙaramin arziki ne, misali. Amma a nan ne ya ce, to je ke ɗin an aure ki, to an sake ki dubu ma, sai mai kuma bayan aure ba sai saki ba, me zai biyo baya? A shi ke nan ba, mafi sauƙi ne a nan. To sai dai sauƙin in an same shi a duniya an ba gaskiya, to akwai inda za a je a dar da rashin sauƙi. Don da yawa mutane suna abin da suka ga dama a wannan ƙadiyya ita ma, tushanin aure da saki, abubuwa da yawa da muke gani na taɓarɓarewar tarbiyya da kangarewar ‘ya’ya da sauransu, to wani wasu suna da alaƙa da irin wani saki wanda babu nazari a cikinsa, ko wanda zai za a yi shi da wulaƙanci da sauransu. Ala kulli halin dai, ba a tabbatar da an yi aure, auren ya tabbata sai an samu shaidu biyu adilai. Wala fi talaqin, haka nan saki, in mace ta zo ta ce in ta yi da awar mijinta ya sake ta, amma shaidanta ɗaya ne, ba za a ce ta rantse ko walin ta rantse ba. Yawwa, za mu ji yadda za a yi. Yawwa, sai dai in tana da shaidu biyu adilai a kan auren sai ya tabbata, ko kuma tana da shaidu biyu adilai a kan sakin sai ya tabbata, amma duk ya za su zama maza, amma dole sai sun kai mutum biyu. Yawwa, haka wala fi a taƙatin, haka ma a wajen ‘yanta bawa, in bawa ya yi da'awar cewa mai shi ya ‘yanta shi amma shaidarsa ɗaya, ba za a saurare shi ba, a ce ya rantse cikon na biyun. Yawwa, dole sai yana da shaidu biyu adalai. Wala fi sariƙatin, haka nan wajen tabbatar da laifin sata. Wala fi firyatin, ko kuma ƙirƙire, wato ƙazafi. Firya yani alƙasar ƙazafi, shi ma ba a tabbatar da shi sai da shaidu. Fa in qala qa'ilun, in wani mai tambaya ma ya ce fa innal ataqata min al amwali, to ai ‘yantawa kan ai tana da alaƙa da dukiya, bawa ai dukiya ne, ko ana sayensa, ana sai da shi, ana kyautar da shi, ana sadaka da shi. To maganar ‘yanta shi ai tana da alaƙa da dukiya, ta ce a faƙat ahda, wanda ya yi faɗi wannan ya yi kuskure. In wani ya ce za a iya sauraron bawa in ya yi da'awar ‘yantawa daga uban ɗakinsa kuma mallakinsa, amma shaidarsa ɗaya za a ce ya rantse ya tabbatar da ‘yancinsa, za a ce kuskure ne. Sha'anin ‘yanta bawa ba sha'anin cinikin bawa ba ne ba. Laysa zalika ala ma qala, lamarin bai zama a bisa abin da shi mai faɗa ya faɗa ba. Walau kana zalika ala ma qala, da za a yarda a ce to ai lallai tunda magana ce ta ‘yantawa ai dukiya ce, saboda haka la halafa al-abdu ma shahidi, to da kaga sai a ce bawan da ya yi da'awar mai shi ya taɓa ce masa na ‘yanta ka. Yawwa, kuma ya samu shaida ɗaya da ya tabbatar da wannan. To la halafa al-abdu ma shahidi, bawan sai ya rantse kawai tare da shaidansa. Iza ja abi shahidin, ya kawo shaida ɗaya, Anna sai da wa'a ta kawo cewa mai shi ya yanta shi. Wannan kuma kaga ya shaida wato akan yanta shi madadin shaida na biyu. Yace an kebe wannan matsala ba za ta shigo ba. Da cinikin bawa ake yi ko jayayya ta kaure tsakanin mai sayar da bawa da mai sayansa. Ai abin daban yake. Amma shi magana yanta shi ne ake magana. Yawa magana yanta shi ne shi yayi da'awar an yanta shi. A wani abu ne daban. Ba da'awa ce ta kuɗi yayi da'awa ba, da'awar yanci ne. Yawa. To saboda haka dai Imam Malik ya ce wannan daban ne. Wa anna al-abda idza ja'a bi shahidin ala malin min al-amwali da'ahu. Yace ka gani bawa idan yazo da shaida daya akan wata dukiya cikin dukiyoyi da yayi da'awa. Shi kansa bawa in kadiyar ta bashi ko ta dukiya ta shiga tsakaninsa da wani, ai bawa yana iya kasuwanci ko ana iya mu'amalar bashi da shi da sauransu. To idan yayi irin wannan sai haƙƙi ya ta'allaka da shi ko kuma haƙƙinsa ya ta'allaka da wani, sai ya zama ba ya da shaida biyu amma yana da shaida ɗaya. Shikenan sai ya kawo shaida ɗayan. Halafa ma shahidi sai ya rantse ta da shaidansa. Zamantowarsa bawa ba zai hana shi wannan damar ba. Yawwa, tunda ba a kan magana ƴancin kansa ba ne, shi ne abin da aka kore. Wasu haƙa haƙahu sai ya cancanci haƙƙinsa da wannan shaida ɗayan da ya kawo da rantsuwa da ya yi, duk da cewa bawa ne. Kama ya halifal hurru, kamar yadda ɗan kamar ɗa'in daji mai ƴanci zai rantse. Yawwa. Ala Malikun, Imam Malik ya ce, fa sunnatu indana, sunna a wurinmu, annal abda idza ja'a bi shahidin ala ataqati, cewa bawa idan ya zo da shaida ɗaya akan ƴanta shi, ya kawo wa alƙali ko sarki na musulmi shaida ɗaya cewa shi fa mai mallakarsa lallai ya furta cewa ya ƴanta shi, shi kuma yanzu ya ƙi yarda, shi ya yi inkari, shi mai mallakarsa. Idan da bai inkari ba ka aida ma duk ƙadiyyar da ba a yi inkari ba, ai ba ganin ma nemo shaida ko ɗaya ma ba za ta taso ba. Ai ko ka ce kana binsa, ya ce eh haka ne, ba ja kai kaza kai kaza, ai ba wani abu na cewa a nemo shaidu ko wani abu, inkarin ne ya jawo. To saboda haka in bawan ya zo da shaida ɗaya akan cewa an ƴanta shi, bai da na biyu, ai mun ji cewa ba zai rantse a madadin shaida na biyu ba. To ana istuhlifa sayyiduhu ma a taqau, sai a nemi rantsuwa ta ɓangaren mai mallakarsa da ya yi inkari cewa bai ƴanta shi ba. In ya rantse shi kenan, wa badala zalika anhu, yawwa sai wannan da'awar ta bawan sai ta rushe a barin shi mai mallakar tasa. Bawan ya koma dama yana ciki, yawa yana nan a bawansa tsundum, yawa sai dai ya roƙi Allah ya kawo masa mafita. To qala malikun, Imam Malik ya ce wa kadhalika sunnatu indana, kamar haka sunna take a gurinmu. Hada har yanzu yana bin abinda mutanen Madina suke yi malamansa. Fitalaki game da saki, idza ja'at almar'atu bi shahidin, idan mace ta zo da shaida ɗaya, anna zawjaha dallakaha, cewa mijinta ya sake ta, uhlifa zawjuha ma dallakaha. To kaga tunda qadiyya ce ta aure ta saki, ba za a ce tunda tana da shaida ɗaya ta hada da rantsuwa shikenan sai ta kubuta sai ta je ta yi iddaa, ba yadda ba. Anan mijinta tunda ya musa, dama bai musa ba shikenan, shaida ɗaya ma ba a bukata, ba za a neme shi ba, ballantana ba za a bukace shi ba. Ita ce Allah ya gata malam, wai gashi nan tana da'awar mijinta ya sake ta, wasu suna cewa kaza, aka bincike shi, ya ce ya zake ya tama me wance kuma zakin ta ma wani abu misali kikan ai ba za ne mi ko sheda ɗayan ba ma kana an huta kama ya inkari ne shi bai sake ta ma tunda sakin ma yana tafi da matsalolin sa misali ko lokaci ko mutun yayi in ya ga abin zai zo mai da matsala in ba mai tsoron Allah bane sai ya ce a ba haka bane ba haka bane sai ya inkari to kama dai kuma me zai faru idan dai har ba shaidu biyun ba za a ce tsarensi a madadin shaida na biyu ba abin da za a yi kawai shi ne uhlifa zawjuha madallaka sai a rantsar da mijin nata ya rantse cewa bai sake ta ba kenan ai kamar yadda wancan mai bawa zai rantse bai yanta bawansa bawan ya koma ya tabbata kai za mu ce ba ya koma ba ya tabbata a matsayin bawa to haka ma ita ma ta tabbata matar aure aure yanzu ta fara shi sai dai ta bi wata hanyar kuma kenan ko tana da dukiya da ce za ta ba shi wani abu misali ya sake ta in ya yarda a yi kul'i misali bai za halafa lam yaqa alaihi talaq in mijin ya rantsa ya kan cewa shi fa san bai sake ta bai taba sakin ta ba da wata ta sakin nan tare da cewa ma har da shaida guda adali take da shi amma duka ba za ya tasiri ba in dai ya rantsa ya cewa bai sake ta ba an bar shi da Allah yudayyan ana irin wannan akan ce yudayyan sai jinginar da shi addininsa yawa in mai addini ne sosai yana tsoron Allah yana tsoron natijar abin kaga in ya san abin ba zai rantse ba akan abin da ya san cewa ba gaskiya babu gaskiya to amma in har ya rantse din sai a bar shi haka nan to sakin bai auku a kansa ba me mafhumin to in bai rantse ba sakin sai ya auku a kansa kenan ko ina fata mun gane fa idza hadafa lam yaqa alaihi talaq can a baya ma wanda ya samu damar ya rantse dan ya kubuta sai ya ki rantsewa bayan kuma akwai shaida guda akalla yawa amma saboda mudin shaida bai tabbata ba bai cika ba ko kuma shi wanda ya dace ya rantse bai rantse ba aka ce ya rantse shi kuma ya kasa aka ce to ya kada kansa yawa to nan ma tana da shaida daya amma ba zai yi ta rantse a matsayin shaida na biyu ba amma shi yana da damar in ya ci gaba da inkari ya rantse tana nan ta tabbata matarsa sai kuma ya ki rantse wato kaga ya nuna cewa bai da gaskiya ka gani yawa sakin sai ya auku a kansa kenan a wannan amma wani kaulin Imam Malik sai ya ce a irin wannan wai shi mai bawan da ita macen ai da shi mijin matar in ta faru irin haka ba za a ce su rantse wato kawai kin rantso su ta ya sa wai yancin ya auku ko kuma sakin ya auku ba wai sai a tsare su yawa har sai sun rantse ko kuma sun faɗi gaskiya sai a tsare su sai a kulle mutum yawa zuwa shekara ɗaya kan shekara a gani ya ji zafin tsarewa sai ya faɗi gaskiyar ko da ya tabbatar da abin da ta yi da'awa ko kuma ya rantse ɗin yawa kama wasu fata ai in dai ya kira tsewa kawai shikenan ya bada kansa abinda bawan yayi da'awa ko abinda matar ta yi da'awa sai ya tabbata a ganin za mu tsaya anan ko Allah ya samu dace.